ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas a wannan titi na Kilafatun dake wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan yini na hudu daga cikin wata mai albarma na Ramadan na shekara ta 1440 daidai bayan hijiran Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan 5 na shekarar 2019 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Kahf, kuma surar da muka kwana akan ta ce, ayar da muka kwana akan ta ce ita ce aya ta 98 daga cikin ayoyin wannan sura. Da haka yau in Allah ya yarda za mu tashi aya ta 99, ita ce kuma ayar da aka karanto mana yanzu, wacce Allah yake cewa a cikin ta watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Wannan aya ta biyo bayan kissar Zulkarnain da ta gabata, da yanda yake waya yammacin duniya da gabashin duniya da tsakiya da wurare da dama, da irin abubuwan da ya gani da kuma abubuwan da ya gudanar da abin da ya aiwata a bayan ƙasa, musamman waccan katanga da ya gina tsakanin sauran mutane da kuma Yajuju wa Majuju. To akan wannan bayani muka kwana jiya, bayan Allah ya gama wannan bayani sai Allah ya ce watarakna ba'dahum yawma idhin, Allah ya ce za mu kyale sashin su a wannan yini, yamuju fi ba'din, yana cuɗanya da garwaya da sashi, ma'ana mutane da aljanu, kamar yadda malaman fasara suka fasara cewa da mutane da aljanu za su gauraya kuma za su cuɗanya da juna su zamanto suna mu'amala ɗaya. Wannan a lokacin da za a fasa waccan katanga ta Ya'juj wa Ma'juj, wanda Allah yake cewa fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, idan alƙawarin Ubangiji ya zo Allah zai sanya ta zama da ƙakkiya, za ta bude, Ya'juj wa Ma'juj za su shigo. To a wannan lokacin ne Allah ya ce ba'dhum yamuju fi ba'din, sashin su na cuɗanya cikin sashi. Wannan na daga cikin alamar tashin alkiyama, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito, ya kawo mana aka rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yace ranar da Isra'i da Mi'raji ya sa ya haɗu da Annabi Musa da Annabi Isa da Annabi Ibrahim, sai suka tattauna al'amarin tashin alkiyama, sai suka mai da al'amari zuwa ga Annabi Ibrahim ya ba su labari game da tashin alkiyama, ya ce shi bai da wanda wata masaniya game da tashin alkiyama. Aka ce Annabi Musa shi ma ya ce bai da wata masaniya ga tashin alkiyama. Suka zo kan Annabi Isa ya ce to ita dai kiyama lokacin da za a yi ta, wannan babu wanda ya sani sai Allah. Ya ce to amma shi Ubangijinsa ya masa alƙawari cewa idan dozal ya bayyana to Allah zai saukar da shi ƙasa ya zo ya halaka dozal. Bayan ya halaka dozal ya kafa addini ya kafa a bayan ƙasa. To sai kuma a yi gaya, sai mutane su ce to ai ga wata barna ta auku domin Ya'juj wa Ma'juj sun shigo, sai barna suke. sai Allah ya yi wa Annabi Isa wahayi cewa ga wasu bayi na nan sun fito ba ka iyawa da su za ka janye naka yana ka mutanen ka ku haura dutse ku kyale su sai suka haura suka kyale su bai tabar nasu sai ta roƙon Allah Allah ya magance musu ya jujuwa majudu sai Allah ta'ala ya turo musu da wata cuta wani ƙurji a wuyan su yake fitowa kowannen su kuma kowannen su wannan ƙurjin shi ya halaka shi sai zama da cewa ga sunan saboda yawan su ƙasa ba ka da masaka tsinke ba ka da inda za ka azaka ba ko ina gawawaki ne na yajojo majuru saboda tsananin yawan su to haka sai da Allah ya turo wasu tsuntsaye suka dinga janye gawawakin su daga kan bayan ƙasa suna kadawa a cikin kogi da haka aka samu kubuta daga yajojo majuru Annabi sai ya ce to Allah ya masa alƙawarin cewa da zaran wannan al'amari ya auku to tsakanin wannan aukuwarsa da tashin alkiyama kamar mace ce mai ciki wanda ba a san lokacin da haihuwar za ta zo mata ba ko cikin dare ko cikin yini to shi ma da wannan abu ya auku to babu abin da ake jira sai tashin alkiyama kuma ba a san lokacin da zai auku ba to wannan shine abin da ke ga wannan shine Allah ya ce mana ana wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd bayan fitowar yajuju wa majuju to mutane da aljanu za su hausu ne za su zama tare komai zai dinga gudana tsakanin mutane da aljanu Allah ya ce wa nufikha fi suri kuma aka busa a cikin kaho malamai suka ce ma'ana bayan wannan al'amari sai a zo lokacin busawa a cikin kaho wanda busawa cikin kaho shi ne karshen duniya wannan kaho mala'ikan da Allah ya jingina ba shi ne mala'ika Israfil duk da cewa malamai magabata sun yi sabani game da mai ake nufi da Assur da yawa daga cikinsu sun taɓa akan cewa Assur ɗin kaho ne wanda Allah ya baiwa wannan mala'ika Israfil wanda zai busa a ciki idan ya yi busawa ta farko to duk wani mahaluki da bake bayan ƙasa da duk wani abu mai rai zai mutu busawa ta biyu ita kuma idan ya yi ta duk wani matacce zai tashi to waɗannan su ne aikin Israfil kuma wannan shi ake nufi da Assur an rawaito daga Qatada yana cewa Assur ba wai ƙaho ba ne ya ce a Assur shi ne jukunkuna na mutane tsurori kamar yadda Allah ke cewa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha a kowane mutum da irin tasa sura kuma idan mutum ya mutu ma'ana ransa ne ya rabu da jiki da haka ma'anar mutuwa shi ne rabuwar rai da jiki to ranar alkiyama sai a zo a haɗa wannan ran da jiki shine Allah yake cewa wa idan nufusu zuwujat idan rayuka aka aurar da su shine kowace rai da ta fita je ta haɗu da jikinta wannan shine aurar wanda za a wa rayuka to da haka Qatada yace da Allah yace wa nufikha fi suri ma'ana aka yi busa a cikin surori na mutane da haka kowane jiki aka busa masa ransa nashi da ke tare da shi da can sai aka busa shi to da haka a wannan ƙauye na Qatada ba wai mala'ika ba ne zai busa ƙaho to amma wancan ƙauye shi ne ƙaulin mafi yawan malamai masu rinjaye kuma shi ne ƙauye da ke ɗauke da hujja daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta tambaya a cikin wasu daga cikin ruwayoyin nan aka ce ya rasulullahi menene Assur sai ya ce Assur huwa alqarnu alqarni shine kaho kuma ya ce Allah ta'ala tun da ya halicci Israfil a tun da ya halicci wannan kaho sai ya miƙa shi ga Israfil ya ce ga shi nan ya riƙe ya busa lokacin da za a yi masa umarni Annabi ya ce tun da ran da aka ba shi ga wannan ya sa a baki ya ɗaga kanshi sama ko ƙifta ido ba ya yi har yau tun da aka ba shi ga wannan domin gudun kada ya ƙifta ido ya zama an masa umarni shi bai sani ba kafin ya ƙifta ya buɗe an yi umarnin bai sani ba to da haka ko ƙifta ido ba ya yi yana kafa idonsa na kafa ga sama yana jiran ran da za a ce da shi busa sai ya busa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kiyama za ta tsaya a lokacin da mutane biyu suna ciniki wannan ya tsaya wannan ya tsaya mai kaya ya ɗauko kaya zai miƙa mai kuɗi ya ɗauko kuɗi zai miƙa sai a yi tashin alkiyama da an busa ƙaho kowa sai ya mace ana annabi ce don haka kiyama za ta zo baka tata wannan shine aikin wannan da haka magana mafi inganci shine asur qaho za a busa cikin wannan qaho idan aka busa wanda zai busa shine mala'ika Israfil da ya busa to duk wani ra'ayi zai mutu wannan shine busawa na farko shi ma da ya busa din zai zo ya mutu don babu wanda bai mutuwa mala'iku za su mutu kamar da zuwa wata ruwaya shi mala'ika Israfil shi zai dauki a shi rayukan mala'iku sai Allah ya tambaye su waye saurasa ya ce Allah ba abai wanda ya saurafa ce kai da ni da Mika'il da Jibril sai Allah ya ce da shi to ai Jibril da Mika'il su ma bayina ne tafi ka shi rayukan su sai ya tafi a shi rayukan mala'ika Jibril da Mika'il sai ya dawo sai Allah ya ce yanzu waye saura sai ya ce ai Allah yanzu ba wanda ya saura daga kai sai ni sai Allah ya ce to kai ma bawa ne daga cikin bayina mut ma'ana mutu umarni kawai Allah zai masa sai mutu nan take shi ba sai zama da babu wani ba kowa sai Allah Allah ya ce kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ce kullu shay'in halikun illa wajhahu to daga baya sai Allah ya sake rayar da shi Israfil sai Allah ya sake bashi kahon nan nashi wanda shi ya busa aka mutu to yanzu kuma kahon zai sake busawa da an busa fa idahum qiyamun yanzuruna kamar da Allah ya fara wata aya thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna sai ga mutane a tsatsaye kowa ya fito daga kabarin sa yana tsaye yana kallo wasu na cewa man ba asana min marqadina waye wanda ya tare mu daga wannan makwanci namu to da haka wannan shine magana ingantacciya cewa sur qaho ne ونفخ في الصور أكي موسى أجين قهو فجمعناهم جمعا كما تارا سو تارا وا فمن الله يقول إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فابا ما تنقو دادا ذا أبري ما تارا شبا ومي لمتاني لدبو بي الله يقول إذا الوحوش حشرت لا تارا دبو بي وتارا يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم ذا أتارا سوء ذواق أبنجدون ذلك الله يتوجم أنهم وكتارا سوء تاراوا هذا الله يكرف بتاراوا أن تيوا تاراوا لا تيوا وجم أنهم يا إساء فما سأل الله يكرف فاشد تيوا جمعا لما سنتارا وانتارا واني نحقيقا باوي تارا وابني نتيوا كوي انتارا أتارا ونحقيقا الذي تارا دفكا على الدوغة بعد آية أبو ننسى نعم
وعرفنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في لقاء المنجين وكانوا لا يستطيعون سمعا
الله يسوى عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا kuma muka gitta wutar jahannama a wannan yini gittawa kaga shi wallahi da karfawa da cewa gittawa ma'anar gittawa shine bayyana ta kamar yadda Allah yake cewa wa burrizatil jahimu liman yara aka bayyana wutar jahimu ga duk mai gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da wutar jahannama ranar alkiyama tana da linzami dai har 70,000 sannan kowane linzami daya daga cikin linzamai 70,000 mala'iku 70,000 ke rike da shi linzami daya yana da mala'iku 70,000 sai amma an ta yi wani yunkuri duk sai ta zubar da waɗannan mala'iku 70,000 sau 70,000 annabi ce da ba dan gaggawar da suke yi su tashi su riske ta su lulluko ta ba da ta babbake duk wanda ke wannan filin kiyama to wannan ita ce wata jahannama Allah ya bani tsari da ita Allah ya ce za a bayyana ta kowa zai ganta wa burrizatil jahimu liman yara Allah ya ce wara al mujrimuna nara fa dhannu annahum muwaqi'u da ka wadanda suka ga wuta sai su zaci su san su tabbatar wannan zannu na tabbatarwa cewa lalle su masu shigar ta ne kaga tun ana tashi hankali ya kai tashi hankali kaga azaba karara kuma ka tabbatar wa kanka cewa lalle kana daga cikin masu shiga wannan azaba Allah ya ce walau tara yuzu wuqifu ala an-nari قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين تراك وانا يتسي وطا لالله يتزي جتاتا بكافري جتاوة وانا كافري سوني الذين كانت أعينهم في غطاء الذكري سوني وانا إذا نوانسو سنكسنتي تكلبي daga ambatuna mana daga ambatan Allah ba sa ambatan Allah ba sa imani da Allah idanan sa da suke ba sa ganin hujjoji da Allah ke bayyana wa bayin sa ba sa ganin hujjoji gamsassu da za su gamsar da su da cewa su yarda Allah shi kadai cancanta abota ba ko ba sa ganin hujjoji gamsassu da za su gamsar da su cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to waɗannan mutane da idanuwan su suka zamanto cikin rufi dangane da ambatan Allah to su ne waɗanda Allah zai gitta musu wannan wutar jahannama su ganta kuma su tabbatar wa kansu cewa su masu shiganta ne wa kanu la yastati'una sam'a kuma sun kasance ba sa iya ji ma'ana ji wanda zai amfane su haka idan Allah ya ce mutane ba sa iya ji ma'ana ba sa iya ji wanda zai amfane su ba sa iya gani ba sa iya gani ganin da zai amfane su suna iya yiwa suna da idanuwa suna gani suna da kunnuwa suna jin duk abin da ake karanta musu da duk irin kiran da ake musu zuwa ga Allah da duk irin gargadin da ake musu daga hada wani da Allah a wurin bauta duk suna ji to amma jin nan mai amfanar su sai zama na suna ji amma ba sa ji suna gani amma ba sa gani to wannan shine irin jin da Allah shi dan haka ma'ana suna da ji amma ba sa ji wanda zai amfane su kuma ba sa iya wannan ji saboda saba wanda suka yi wa Allah yasa Allah ya musu ukuba ya toshe musu kunnuwan su ta inda ba za su ji abin da zai amfane su ba na فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ثم أن سك كافرت سوني الذين كفروا شن سنا زتان سريكي باينا كوما بايانا مجبنتا zamana su ne ababen taimakonsu su ne waɗanda za su dinga bauta ma Allah ya ce tir da wannan al'amari da aka cewa da Allah ya yi ibadi ko da ya zama bayin Allah bi ma'anar umum bayin Allah bi ma'anar umum shi ne duk wani mahaluki bawa ne na Allah da wanda ya imani da wanda bai yi imani ba duk bayi ne na Allah domin in kullu ma fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah shi ya halitta su kuma kowa matsayinsa bawa a wurin Allah da haka da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba da wanda ya yi biyayya da wanda bai yi biyayya ba duka bayi suke ga Allah ga wannan ma'ana ta umumi akwai kuma ma'anar ubudiyya ta khusus wanda wasu Allah yake kebancewa ya ce waɗannan su ne bayina saboda su suka masa ibada ya ce wa ibadur rahmanin ladhina yamshuna 'alal ardi hauna haka ibadur rahmani anan yana nufin bayinsa na kwarai haka na a cikin bayansa na kwarai ma wanda ya fi zamantowa bawan Allah na kwarai sai Allah ya jingina shi zuwa gare shi ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi kaga da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne bawan Allah amma a cikin dukkan bayan Allah akwai bayansa na kwarai wanda su yake jinginawa gare shi ce bayina sannan a cikin su ma kuma wanda ya fi zamantowa na kwarai to Allah yana jingina shi zuwa gare shi haka nan Allah ya ba mu kissa da muka gabatar jiya da shekaran jiya Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina suka samu wani bawa daga bayin mu haka daga bayin mu na kwarai to da haka wannan kenan kowanne daga cikin wannan ma'ana an fassara ta da shi wasu sun yana nufin bayina na kwarai cewa yanzu su kafirai suna zartan su riki bayina na kwarai waɗanda suke majibanta na ne ina jibanta su ina kaunar su kuma suna bauta min ne ni kadai irin su Annabi Isa irin mala'iku irin Uzairu shin za su riki waɗannan a matsayin majibantan su su gashi su majibanta na ne sannan kuma kafirai su rike su majibanta sai to kaga haka ba zai yiwu ba to wannan shine amanar ta ta khususi wasu kuma sun dauka amanar ta ta umum domin duk wani abin da aka bauta ma bawan Allah ne idan mutum ne na kwarai bawan Allah ne wanda suka bauta wa Uzairu sun bauta wa bawan Allah wanda suka bauta wa Almasihu Isa sun bauta wa bawan Allah haka nan wanda suka bauta wa mala'iku haka nan ma wanda suka bauta wa Fir'auna duk da cewa an gaba da kwarai bane amma wanda suka bauta masa san bauta wa bawan Allah saboda Fir'auna bawa yake ga Allah haka nan wadanda suka bauta wa Iblis haka Iblis ba na kwarai bane wanda suka bauta wa suka bauta masa san bauta wa bawan Allah saboda shi kansa Iblis bawa yake ga Allah haka nan wanda suka bauta ma gumaka kaga san bauta ma bayin Allah saboda gumakan itatuwan da aka halice su da shi duk Allah ne ya halice su da haka duka ne Allah ne to da haka duk abin da zaka bauta ma kuma bayan Allah to ka bauta ma abu ne wanda al'amarinsa gaba daya yana hannun Allah shi kansa yana neman hanyar da za ta kusantar da shi zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce misalil zalimina menene inna a'talna jahannama lil kafirina nusula Allah ya ce lalle mun yi tanadin wutar jahannama a matsayin liyafa ga kafirai kaga liyafa shine abin da ake gabatarwa bako na girmamawa idan bako ya zo maka daga cikin liyafa za ka masa abinci mai kyau za ka masa shimfiɗa mai kyau za ka masa abin da yake bukata domin ka girmama shi wannan ita ce liyafa to waɗannan liyafan da Allah zai musu ita ce wutar jahannama kaga cir da wannan liyafa sabanin liyafar mu'minai da Allah zai kawo mana nan gaba sai innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula kaga suna su liyafa shine nuzul kaga kaga tasu liyafar ita ce jannatul firdaus waɗannan kuma tasu liyafar ita ce wutar jahannama to haka wutar jahannama ita ce sakamakon su ita ce madadin liyafa da ake yi wa bako a girmama shi to waɗannan babu girma babu girma babu karamci labaridin wala karimin babu karamci tare da su babu girmamawa tare da su sai wulakanci sai azaba Allah ya bada sari biyukum bil aktharina a'mala kace shin ba za mu ba ku labari ga mutanen da suke su ne mafi asarar ayyuka ba kaga ba kawai masu asarar ayyuka ba akwai masu asarar ayyuka duk wanda ya aikata mummunan aiki ya jawo ma kansa azaba yayi asara Allah ya ce ulaika alladhina khasiru anfusahum wadancan su ne wadanda suka yi asarar rayuwarsu to anan ana bayani ga wadanda suka fi kowa asarar ayyuka sun yi asara akwai masu asara ayyuka duk wani aiki wanda kai shi cikin sabon Allah to kai asara haka nan duk wani aiki da ya kamata a ce kai aiki na kwarai a cikin lokacin da Allah ya baka sai kai mummunan aiki a cikin sa kai asara to da haka hanyoyin asarar ayyuka suna da yawa haka nan aikin da kai shi ba dan Allah ba kai asarar shi haka nan aikin da kai shi na mai kyau na sadaka misali kai sadaka ko ka kyautata sai daga baya ka zo ka wanda kai wa sadakar gori ka kai asarar aikinka Allah ya alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kada ku bata du kada ku bata sadakar ku da gori da cutarwa kaga kina ce wanda ya sadaka sai yazo ya gori ga wanda ya masa sadaka kaga shi ma asarar aikinsa an gane ko ko yazo ya cutar da wanda ya bama yayi asarar aikinsa kenan kun ga ashe hanya ta asarar ayyuka suna da yawa to anan Allah yana bamu labarin waɗanda suka fi kowa asarar ayyuka sune Allah ya ce alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya waɗanda anan rayuwar duniya aikin su ya bace aikin su kan bata yake amma kuma wahum yahsabuna su azatan su suna zatan cewa annahum yuhsinuna sun'a suna zatan cewa suna kyautata aiki ai aikin su daidai ne saboda ai sun yi kaza ai sun yi kaza ai sun yi kaza to wannan aya tana daga cikin ayar da ke tsoratar da mu game da yin aiki ba bisa hanya ba duk aikin da zaka yi ka tabbata cewa bisa hanya yake yana bisa tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya azama akai to kaga kana bisa kan yaqini kana bisa kan ilimi da haske na Allah sai sa wanda gaskiya magabata aka tambaye shi menene takwa yace an ta'amala bi da'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawaba Allah wa takhafu iqabahu cewa aiki na kwarai shine an ta'amala bi da'ati Allah ala nurin min Allah kai aiki da da'a ta Allah bisa ga haske da bayani daga gurin Allah kada kai aiki mai kyau bisa ga naka tunani da naka zato domin kana iya fadawa cikin allazina sallasa ayyuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna asuna ashe kenan wani aikin kai yana iya yiwa aiki a gurin ka aiki ne mai kyau kana ganin yayi wata kila saboda wahalar sa wata kila saboda abin da ka kashe a ciki wata kila saboda kokarin da kake gani ko tunanin ka ya baka cewa hakan Allah na iya so amma kuma da gaske zama ba mai kyau bane saboda me saboda lokacin da kake ba bisa haske na Allah kake ba ba bisa ga wani bayani da shari'a da gurin Allah kake ba to wannan na daga cikin ayoyi da ke nuna mana lalle duk abin da zamu yi addini ya zama na muna da madogara muna da bayani muna da hujja to hakan shi zai sa mu gamsu alal akalla kai zaka gamsu da cewa aikin da kake yana bisa hanya amma ba kai tayin aiki cikin duhu ba baka san daidai ne ba daidai bane da wani hadisi aka ce ai an ce ai haka annabi ne ya koyar a kai ka kagan ma kanka a wasu kaga suna yi kai baka dauka to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yi wa kanmu kiyamul layli mu san duk abin da zamu yi mu yi shi bisa shari'a sai mu sami yaqini mun yi shi yanda Allah yake so wadannan mutane Allah ya ce su ne akhsarin a'mala balla sa'ihum fil hayatid dunya annan rayuwar duniya aikin su ya bace saboda duk aikin da ba yanda Allah yake so ba aka yi shi to ya zama batace na farko duk ayyukan nan da muke yi ba wai muna yi bane don mu kara karfafa Allah da muna yi ne don mu kara karfafa Allah to kaga duk yanda muka yi inda mun kawo yanda zamu karfafa shi shikenan misali kamar dan siyasa bukatar sa ka samu masa jama'a haka idan da hanyoyin da zaka baka jawo masa jama'a ka bi koda bai zanna hanyar ba koda ba shi ya koya maka ba koda ba shi ya maka tunanin ba kai kai tunanin cewa mutanen ka ga hanyar da za a yi a jawo hankalin su zuwa ga dan siyasar ka kuma ka bi wannan hanyar kaga shi a gurin sa ka masa daidai saboda me saboda makasudi shi jama'ar yake nema kuri'ar yake da bukata zuwa gare ta shi ku Allah bai da wani aiki da yake da bukata zuwa gare shi da gare mu zamu ce Allah karfi yake ne ba ko Allah ba kuɗi yake ne ba da haka duk hanyar da muka yi muka tara masa kuɗi shi kenan fa biha wa ni'ma Allah bai da bukatar kuɗi yace inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ko Allah yana bukatar karfi ne na soja da haka duk yanda zamu iya dabara mu tara mu Allah abinda zai karfafa shi to mun yi daidai Allah bai da bukata saboda Allah shike da karfi shike da iko daka Allah bai da bukata ga kowanne abin da yake da yake so ya ce kai kaza ga yanda yake so kai kuma ga lokacin da yake so kai 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 daidai kuma da Allah ce ni azumi yace ga irin yanda yake so mai azumi ga abin da yake so mu barci da kaza da kaza da kaza mu aje su kuma aje wannan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan kuma a wata kaza watan Ramadan gashi nan ya zo kaga wannan watan Ramadan yakan faɗo cikin lokacin zafi kamar da ya faɗo a wannan lokaci yakan faɗo a cikin lokacin sanyi na hunturu yakan faɗo a lokacin damuna babu lokacin da bai faɗo ba kaga baka da ikon ka ce yanzu ya faɗo lokacin zafi bare tunda dai Allah abin da yake bukata shine a aje abinci da ci da sha daga fitowar rana zuwa faɗuwanta na kwana kaza to shi kenan barka aje lokacin sanyi yazo sai kai azumanka kaga idan kai ba kai ba saboda Allah ta'ala ga yanda yake yake so gashi kai wahalar wata kila ma ka ce bari ma kai madadin kai masa wata daya kai kana iya masa wata biyu ko wata uku kaga ka ma kara shi wata da yace ai kai ka kara kai wai da su har wata uku kaga duk ba za su yi amfani ba duk bai bukata baya son su ko ba zai saka maka ba duk wahalar da ka sha ta tashi a banza saboda me saboda ba haka yake so ba abin da yake so shine li yabluwakum kamar me fara a wata aya yace tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala albarka ta tabbata ga ubangiji wanda ga hannunsa mulki yake dukkan mulki da iko a hannunsa yake. Kaga zaman towa dukkan mulki da iko a hannunsa yake, ma'ana bai da bukata ga wani abu gare mu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi kuma mai iko ne a bisa komai, babu wani abin da ikon aikata shi a gurin Allah ya dogara ga kokarin da zamu yi da tamu gudunmawa. Babu wani abu da tamu gudunmawa zan take taimakawa Allah gurin zartar da wani. Kaga bai da bukatar komai zuwa gare mu. To idan bai da bukatar komai zuwa gare mu, me yasa ya halice mu? Me ya zamu masa? Yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, wannan shine mahallin shayi. Da haka hikimar Allah kawai domin ya mana jarabawa, ya ga wane ne zai zamanto ahsanu amala, mafi kyawun aiki. Wanda daga cikin magabata ya ce kyawu shine aiki da yafi zamantowa sawaba, kuma yafi zamantowa mai ikhlasi. Ya ce akhlasuhu wa aswabuhu, shine ahsanu amal. Waye a cikin ku zai fi kiyaye aiki mafi kyawu? Wani aiki ne mafi kyawu? Suka ce akhlasuhu wa aswabuhu, wanda ya hada abu biyu, ya zamanto mafi ikhlasi. Wanne ne ya fi yin aiki dan Allah, kuma wanne ne ya fi dacewa da aikata abinda ake so ya aikata? Ya ce to aikin da ya hada akhlasuhu wa aswabuhu shine aiki mafi daidai. Ya ce aiki yana zamantowa akhlas, mai ikhlasi, idan an yi shi dan Allah ba hada Allah da kowa a cikinsa ba. Sannan aiki yana zamantowa aswab, sawaba, daidai, idan an yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya. To da haka waɗannan su ne mahallin shahid na aiki. Allah ya ce allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Su a zatan su kyawun aiki suke yi, suna kyautata aiki, to amma kuma aikin nasu sun ma zamanto su suka fi kowa asara aiki. Gashi fa a gare su ba aiki ne mai kyau. Kamar da Allah ke gaya mana ya ce wala taqadisul ghashiya wa zuhun yawma idin khashiya 'amilatun nasiba tasla naran hamiya. Wasu suka ce amilatun nasiba a nan duniya suna aiki su wahala, suna zaton cewa aikin da suke mai kyau ne. Sai Allah ya ce amma tasla naran hamiya, za su shiga wuta mai tsananin zafi. Allah ya bada tsari. Sai Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, waɗancan waɗanda suke su ne akhsarina a'mala, mafi asarar ayyuka, waɗanda suke aikinsu ya ɓace, amma su a ganin su kyakkyawan aiki suke yi, su ne waɗanda suka kafirta da ayoyin Ubangijinsu, kuma suka kafirce da saduwarsa. Ba su yarda da ayoyin Allah ba, ba su yi imani da Alƙur'ani ba, ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma ba su yarda cewa Allah shi kaɗai ya cancanta abota ma ba. Sannan ba su yarda cewa an san mutu za a tada su su haɗu da Allah ya musu hisabi ba, duk ba su yarda da wannan ba. Amma kuma nan duniya suna ayyuka mai kyau. Wasunsu suna hajji, wanda daga cikinsu duk shekara sai ya hajji, kuma yana ganin ibada yake yi mai kyau, aikin hajji yake. Wani kuma shi ya ɗaukan makansa zai dinga kyautatawa da shi da marayu da miskinai a kowane shahara da haka. Shi bai da wani abu, babu inda yake kashe dukiyarsa sai gurin kyautatawa marayu da miskinai. Wanda wannan da bisa hanya aka yi wannan aikin da an kai ga aiki, yana daga cikin aikin da Allah ke so, shi da miskinai da marayu. To akwai wanda shi aikinsa kenan. Wani kuma aikinsa kenan idan dare ya yi tanadi dukkan abin da baƙo ke buƙata. Ya tanada abinci mai kyau, da wurin kwana mai kyau, da ruwan sha, da makewayi, da komai, ya je kan dutse ya kunna wuta. Alamar wannan wutar duk wani matafi wanda tafiya ta kama cikin dare, idan ya ga wannan wutar to ya taho zai zo ya samu mafaka. Zai zo isko an masa tanadin abinci, an masa tanadin abin sha, an masa tanadin wurin kwanciya, an masa tanadin komai, ya zo kuma ko kuma ba a karɓa shi tasa gudunmawa kenan. Amma kuma duk waɗannan ayyukan a banza. Saboda me? Saboda ba a gina su akan ikhlasi domin Allah ba. To da haka ayyuka waɗannan abubuwa guda biyu suke bukata: a gina su da ikhlasi, sannan kuma a yi su bisa daidai da dacewa, shine bisa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Sai Allah ya ce fa habibat a'maluhum, sai ayyukan su duka suka baci. Shine habiba mai ha'un na baci. Da haka ayyukan su sun baci, sun lalace, duk sadakan nan sun tashi a banza. Duk kyautatawa marayun nan, ku duba ba yanda Allah ke san a kyautatawa maraya da kyautatawa miskini da tsida miskini. Allah ya ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masrabatin yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Duk inda Allah yake son waɗannan ayyuka, amma zaman to wasu ba a yi su bisa ga ikhlasi domin Allah ba, an yi su tare da kafirce ma Allah. Sai Allah ya ce to habiqat a'maluhum, sai ayyukansu suka lalace gaba daya. Saboda haka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba ma ba su wani nauyi na ma'auni a ranar alkiyama. Wannan ne nuna cewa shi mutane ma ana aula su. Fala nuqimu lahum, kaga bai ce fala nuqimu li a'malihim ba, kaga kenan ana gwada mutane kamar yadda ake gwada ayyuka. Za a gwada aikin ka, a gwada ka kai kanka, gwargwadon yawan aikin ka na kwarai, gwargwadon nauyin ka. Sai zai zo hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yu'ta bir rajul as-samin al-azim fi dunya la yazinu inda Allahi janaha ba'udati. Rana alkiyama za a zo da mutumin da yake mai tsananin kiba, ga kiba, ga nauyi, ga girma. Amma ko da za a aza shi a ma'auni har fiffiken sauro, a fiffiken sauro ba ma sauran ba fa, fiffiken sauro ya fi shi nauyi. Ba wai sauro ya fi shi nauyi, fiffiken sauro ya fi shi nauyi duk girman sa. Saboda me? Saboda babu ayyuka na kwarai. Ayyuka na kwarai suke kara nauyi ma'auni. Kenan ana auna ayyuka, ana kuma auna mutum shi kansa. Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Kaga za a gwada ayyukanka, kuma za a gwada ka kai kanka akan sikeli. Kai kanka kana sabon nauyi idan kana da ayyuka da kwarai. Imam Tahawi ya kawo wani hadisi na Abu Huraira cikin littafin sa Al-Aqidat an-Nahawiyya, yana cewa Abu Huraira wata rana ya hau itace yana so ya tsunko aswaci. Sai wasu daga cikin sahabbai suka ga Abdullahi ibn Mas'ud, abubuwan ba Abu Huraira ba, Abdullahi ibn Mas'ud, sai suka hango Abdullahi ibn Mas'ud a kan itace, suka gan shi kafafuwansa saboda sirantarsu har iska na karkada. Sai suna dariya saboda yadda suka ga kafafuwan Abu Huraira har iska na karkada su saboda sirantarsu, ba kiba ba komai tare da su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kuke wa dariya? Sai ce shin kuna dariya ne saboda sirantan sabon Abu Ibn Mas'ud? Ya ce to na rantse muku da Allah sun fi dusan Uhud nauyi a wurin Allah saboda ayyukansa na kwarai. Kuma kenan ana gwada mutum, waɗannan mutane ba su da nauyi. Idan aza su a ma'auni duk girman su ba su da nauyi. Me ana masa nauyi? Saboda babu ayyuka na kwarai. To shine Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Na'am. Zalika jazaohum, wancan shine sakamakon su. Wutar jahannama nan da Allah ya ce wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirina arda. Allah ya ce to wannan wutar ita ce sakamakon su, wutar jahannama. Bima kafaru, wannan ita ce ba sababiyya, sababin abin da ya janyo wutar jahannama ta zamanto ita ce sakamakon su shine saboda kafircin su. Bima kafaru ay bi kufrihim, wannan ma ita ce ma'ul masdariyya, wacce ake hada ta da fi'ilin da ya biyo bayan ta sai su bada masdari. To haka bima kafaru ay bi kufrihim, ma'ana wannan ita ce jahannama sakamakon su ta jahannama saboda kafircin su. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, sannan kuma da riko da suka wa ayoyin Allah abin izgili. Haka nan suka riki manzannin Allah abin izgili. To da haka duk waɗannan Allah ya musu sakamako da su ga wutar jahannama, sakamakon kafirci da sakamakon izgilanci da suka yi da ayoyin Allah, da kuma sakamakon izgili da suka yi da manzannin Allah. Kamar yadda Allah yake cewa qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tunda Allah da ayoyinsa da manzonsa kuke izgilanci, to kada ma ku kawo wani hanzari. Qad kafartum ba'da imanikum. To da haka waɗannan su ma sun tara waɗancan irin waɗancan abubuwa, izgilanci da Allah, izgilanci da ayoyin Allah, da izgilanci da manzon Allah, da manzannin Allah. To waɗannan su suka jawo musu sa wutar jahannama ta zama ita ce sakamakon su. Na.
Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati
ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati, bayan Allah ya bamu labarin aksarina a'mala, wadanda suka fi kowa asara ayyuka suna wadanda suka kafir suna aikata muna ayyukan suna bisa bata, amma su kuma azatan su suna kan daidai, to wadancan su ne suka fi kowa asara ayyuka. To anan kuma sai Allah ya bamu labarin wadanda su ba suka ciri bar ayyukan su, sune waɗanda suka yi imani, don haka aiki na kwarai bai karbuwa sai an masa shimfiɗa da imani. Da haka imani shine ginshiki na farko. Innal ladina amanu, lallai waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, kuma suka yi ayyuka na kwarai. Ayyuka na kwarai sun kunshi a yi su da ikhlasi domin Allah, kuma a yi su bisa ga tafarki yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya. Domin waɗancan ayyukan su sun zama mafi asara, saboda me? Saboda ba su yi su yanda aka yi zuwa. Su a zakan su ma kyakkyawa suke, amma ayyukan su ba sa hanya. To amma waɗannan ga imani sun yi wa ayyukan su na kwarai shimfiɗa da imani. Sannan kuma suka yi ayyukan na kwarai ɗin bi ma'anar kalima, sun yi su da ikhlasi domin Allah, kuma sun yi su bisa ga yanda aka ce musu su yi, haka suka yi. Kaga ayyukan su suna bisa hanya. To waɗannan sakamakon da Allah zai musu a madadin waɗancan sakamakon da Allah ya musu, to su waɗannan nasu shine Allah ya ce kanat lahum jannatul firdaus, suna da aljannal firdaus, ita ce aljanna mafi koliya, ita ce aljanna mafi ɗaukaka. Har ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus, idan za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙe shi alfirdaus. Annabi ya ce fa innaha a'la aljanna, ita ce koliyar aljanna, kuma ita ce matsakaiciyar aljanna, ita ke kan dan tudu. A cikin aljanna ma aljannatul firdaus ita ke tudu, shine ma'anar zamowanta a'la da wa awsad aljanna. Annabi ya ce fawqaha arshur rahman, samanta al'arshin Allah yake, kuma daga gare ta dukkan koraman gidan aljanna suke barkewa. Duk wata korama ta gidan aljanna to matushen tushenta shine jannatul firdaus. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku roƙi Allah, ku roƙi Allah aljannatul firdaus, Allah ya ba mu jannatul firdaus. Allah ya ce to wannan jannatul firdaus ita ce nuzulan, ita ce liyafa na waɗannan mutane, madadin liyafa da aka ma waɗancan da wutar jahannama. To su ko waɗannan liyafa su ita ce jannatul firdaus. Sannan kuma wannan liyafa ba irin liyafa ta bakon duniya ba, wanda da an maka liyafa ka gama da liyafar ka cinye, ko kwana biyu ka riga ka daga ka tafi. Su wannan tasu Annabi Allah ya ce khalidina fiha, suna madawwama a cikinta, ba wani lokaci da zai zo a ce ba sa cikin wannan jannatin firdaus. Sannan la yabghuna anha hawla, ba sa bidan mata wani musanye, alhawlu shine musanye, da haka ba sa bidan musanye daga wannan aljanna, ko a daga su daga nan zuwa wani guri ba sa bukata, saboda duk abin da suke nema sun samu, duk daukaka da suke nema abin da ba su zata ba sun samu, duk wata ni'ima da ba sa tasawuri sun same ta. To da haka ba sa fatan a daga su daga wannan guri. Allah ya ba mu wannan aljanna. Allah ya ce kun laukanar bahru midadan, a ce da su da kogi, kogi na bayan ƙasa ya zamanto midadan, shine tawada, da za a maida kogi ya zama tawada. Tawadan nan a juya ta likalimati rabbi, domin rubutun kalmomin Ubangiji na. Allah ya ce la nafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, da wannan kogin ya kare kafin kalmomin Allah su kare. Wannan yana maka cewa Allah ta'ala yana magana, kuma Allah ta'ala kalmominsa ba sa karewa, domin mun dai san kogi, duk yanda ka ɗibi ruwan kogi ba ka ganin alamar an ɗiba, alamar an ɗiba babu, duk yanda aka ɗibi ruwan kogi. To Allah ya ce a ce kogin nan a maida shi tawada, tawada ta rubutu kawai, rubutu kawai za a yi ta yi, kuma ba komai za a dinga rubuta da tawadar ba sai kalmomin Allah. Allah ya ce da sai wannan kogin ya kare, kalmomin Allah ba su kare ba. Walau ji ina bi mislihi madada, ko da mun zo da tallafi na kogi, kogi kwatankwacinsa, a kawo wani tallafin kogin, shi ma sai ya kare, kalmomin Allah ba su kare ba. asuratu lukuwan Allah na cewa walau annama fil bahr walau annama fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu sab'atu abhurin mana fi kalimatullah da ace law annama fil ardi min shajaratin duk wani itace da ke bayan kasa Allah ce da za a mai da shi a fefeke shi a sassara shi daidai a mai da shi alqalam duk wani ice a sassara shi a fudda shi a gutsutsara shi daidai alqalami kuma bai yake shi alqalami haka nan wannan ice duk itatuwan bayan kasa gaba ɗaya kakkaf a mai da su zama alqaluma na rubutun kalbobin Allah wal bahr da kogin da ke bayan kasa shi ma a mai da shi ya zama tawada domin rubutun Allah yamudduhu sab'atu abhurin kogi bakwai na bashi tallabi su ma a mai da su su zama tawada na rubutun kalmomin Allah Allah ya ce ma na fi da kalimatullah kalmomin Allah ba sa karewa sai dai waɗannan alƙaluma su kankare su kare su gutsutsure tun suna kare raguwa suna raguwa har su kare haka nan su ma waɗannan kogi da suka zama tawada da sai tawada ta kare gaba daya kalmomin Allah ba su karewa wannan nuna mana iko na Allah da kudura ta Allah da kuma sifantuwar Allah Allah ta'ala da dukkan siffa ta kamala na ana basharun mislukum kace kawai ni dan adam ne kamar ku kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne bai da wata siffa daga cikin siffofin Allah Allah ta'ala shi kadai shine Allah Allah shi kadai ke da mulkin sama da kasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai da mulkin sama da kasa Allah ta'ala shi kadai shine alimul ghaibi wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah shi kadai shine masanin gaibu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi na daga gaibu domin ya zama hujja ga mutane kamar yadda Allah yake sanar da wasu daga cikin bayinsa kamar yadda muka gani a karatun mu na jiya inda Allah ya sanar da Khidir wani abu na gaibu wanda bai sanar da Annabi Musa ba to da haka amma ilimin gaibu gaba daya wannan bai da wani masani sai Allah subhanahu wataala shi kadai haka nan Allah ta'ala shi kadai shine al-ma'budu shi kadai ne al-ilahu shine abun bauta shine abun bautar annabawa shine abun bautar sauran mutane shine abun bautar mala'iku shine abun bautar kowa da kowa yana cewa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine abun bauta a sama kuma shine abun bauta a kasa dan haka mala'iku ba su da wani abun bauta sai Allah mutanen kasa ba su da wani abun bautawa sai Allah kuma Allah wahdahu yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to dan haka wannan aya tana daga nuna mana tana tsawa ga masu guluwi masu wuce iyaka da baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah da baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ta Allah abinda Allah kadai ke iyawa Allah kadai ke azurtawa wannan siffa ce ta Allah shi kadai Allah kadai ke bada lafiya wannan siffa ce ta Allah shi kadai Allah kadai ke talautawa Allah kadai ke kawo duk abinda ya so Allah kadai ke sarrafa duniya babu wani mahaluki da ke kama masa to da haka wannan aya tana mana nuna mana haka tana da bayyanar da mu musan matsayin Allah ko musan matsayin annaban Allah kada mu bawa annabi siffa ta Allah yana daga cikin guluwi da ake yi a bai mu annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ta Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tsawa kan haka yace la tuturuni kama aqratun nasara ibn maryam kada ku yi shishigi da ni kamar yadda nasara suka yi shishigi da annabi isa dan maryam yace inna ma ana abdun yace ni bawa nake ga Allah fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce da ni bawan Allah kuma manzon Allah to da haka Allah yace qul ka ce da su inna ma ana basharun mislukum ni dan adam ne kamar ku an haife ni kamar yadda aka haife ku ina cin abinci kamar yadda kuke cin abinci ina da iyaye kamar yadda kuke da iyaye ina da ƴaƴa kamar yadda wasu kuke da ƴaƴa duk wannan dabi'a ce ta dan adam ina cin abinci ina da dabi'u na dan adam duka alama cewa ni dan adam ne kamar ku yuha ilayya bambanci na da ku shine an yi wahayi zuwa gare ni ko ba muku wahayi ba kaga wannan bambanci wannan bibiko ne Allah ta'ala shi ya zabe shi Allah ta'ala shi ya tantance shi ga yin wahayi da kuma daukan wannan da wannan matsayi da Allah ya azar shi sai sa Allah yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata da wadanda ke mu Allah shi shige cewa me yasa baka aiko wani ba ya baka aiko cikin kabila kaza ba sai Allah ya ce shi ya san inda yake sanya annabcin sa shi ya san cewa babu wanda ya cancanci wannan matsayi a cikin dukkan bani Adam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samo shi a cikin dukkan bani Adam na farko da na karshe Allah ya bashi wannan matsayi to da ga wannan shine matsayin sa yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kuma wahayin da aka mun ba an mun wahayi bane akan ku bauta mu ko an mun wahayi ku dauke ni abin bauta ko ma bayan Allah a'a wahayin da aka mun shine annama kawai ilahukum ilahun wahid abun bautar ku shine abun bauta guda shine Allah to da kaman da wani hakki cikin bauta bauta ta Allah ne shi shi kadai duk wannan matsayi da Allah ya bani wahayin da ya mun shine annama ilahukum ilahun wahid Nabi Isa ya ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin qultu qulhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum to wannan shine abinda annaba ya ce babu wani annabi da ya ce abauta masa babu wani annabi da ya ba ma kansa siffa irin ta Allah babu wani annabi da ya ce da shi da Allah daidai suke babu wani annabi da ke cewa ai ya san gaibu duk waɗannan shishigi ne akwai masu wannan shishigin suna nan da yawa kuma musamman jira'iran waƙe-waƙe da ake yi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam an fushe mu iyaka a cikin wannan waka wasu na tsayawa da waka daidai wasu kuma sai ka ji bulowi sai ka ji ana ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah to ba annabi bane ya ce a bashi siffofin Allah ba Allah bane ya ce a baiwa annabi siffofin Allah ga abinda Allah ya ce qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun dan haka fa man kana yarzu liqa'a rabbihi duk wanda ke fatan saduwa da ubangijinsa ya ga alkhairi to faly'amal amalan saliha ya aikata aiki na kwarai kuma wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada wani a gurin bautar ubangijinsa da yawa daga cikin malamai suna cewa kada ya hada wani ma'ana ko da gurin riya kada kai aiki dan Allah kuma dan wani idan kai aiki dan Allah kuma dan wani to kai riya wannan da kai domin shi ka hada shi da Allah a gurin bauta to da haka ma'ana baka fatan ka sadu da Allah ka samu alkhairi a gurin Allah in kana fatan ka sadu da Allah kaga alkhairi to kada kai aiki dan riya kada ka hada Allah da kowa kai aiki domin Allah shi shi kadai to haka nan kada hada annabawa da Allah kada a bai ma annabawa siffofin Allah kada a bauta wa annabi tare da Allah wannan da yana daga cikin abin da zamu kiyaye idan ana so a samu saduwa da Allah kuma ga alkhairi Allah ya sa mana daga cikin waɗanda zamu sadu da shi mai murna da saduwa da shi kuma mu ga kyakkyawan sakamako wannan shine karshen wannan sura ta Kahf muna matukar godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana kawo tafsiri har zuwa wannan wuri domin zuwa nan ko kafin nan da yan ayoyi mun kai rabin alqur'ani daga da fara tafsiri zuwa yanzu mun kai rabin alqur'ani muna matukar godiya ga Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai cikin sa muna godiya ga Allah ta'ala kuma daga gare shi ne inda muka yi kuskure daga gare ni ne Allah ta'ala wa rasuluhu bari'un minhu kuma muna roƙon Allah ya yafe mana gurin da muka yi kurakurai muna roƙon Allah ta'ala kuma ya ba mu ladan abinda ya hore mana muka yi za mu shiga sabuwar sura muna lokaci amma ana nuna mana cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata a nan idan Allah ya kai mu gobe za mu shiga wannan sabuwar sura ta suratul maryamu alaiha salam alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi kuma da aka ji bayani dai ba sai maimaita ba mun kai rabi na tafsirin alqur'ani mai girma sura rabi Allah shi goda mu kammala rabi muna lami lahiya ya goda mana mun sake juwa kuma mun sake kaiwa har karshe habbadin badin badadada lami lahiya a mai tambaya na tambaya karamakallah yana cewa ni ne na haifi yaro sai kuma hudubar da ake masa nake sa faɗa min domin yi masa in akwai mata sahi da marece a ƙara faɗa min
so wallahu alam abin da na sani idan an haifi yaro ana yi masa kiran sallah kunnan dama ai masa kihata da ya kama kunnan hagu wannan shine abin da yazo duk da wasu malamai suna maganin cewa wannan yana da rauni amma dai wannan shine abin da yazo amma ba wata kuduba da ake yi ta safiya daban ta maraice daban wannan ni ban san ta ba wallahu alam shikenan to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.